Indai bayan matakin da gwamnatin mulkin sojan kasar Nijar ta sanar na haramtawa ‘yan kasashen ƙetaren shiga ƙasar ba tare sun mallaki wasu takardu ba, matakin da aka ayyana a matsayin na tsoron matakan tsaro, al’ummomin ƙasashen Afirka musamman na tarayyar Najeriya da ke gudanar harkokinsu na kasuwanci a Nijar suka shiga fargaba game da rashin sanin makomarsu. Abdulrahman Ya'u wani ‘yan Najeriya ne da ke gudanar harkokinsa a Nijar ya bayyana fargabar da suke da ita.
Fargaban mu a kai saboda ba mu san wace irin ƙalubale za mu fuskanta ba a kai. Dalili mu ma da muke shigowa muke fita a matsayin mu na ɗan Najeriya wanda muke kasuwanci a Nijar shine dokar ta hadar da mu ne ko kuwa bata hadar da mu ba, in ta hadar da mu kuma to ya zani wajen mallakar wannan takarda. Kafin mu shigo da mu akwai kalubale, mun zo iyaka muna fuskantar kalubale, wata rana a ce sai an koma da mu, wata rana kuma a yadda a cira mana receipt ko a yi mana tara mu biya sai a yadda mu shigo. A kallaci alakar Najeriya da Nijar, ko da ba a raga kuwa ba, mu da muke kasuwanci tsakanin Nijar da Najeriya da ya sassauta mana mu a matsayin mu na ‘yan kasuwa.
Yanzu haka dai akwai dubban ‘yan tarayyar Najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a Nijar. To sai dai samar da wannan doka za ta haifar da matsala tsakanin al’ummomin da ke son shiga Nijar gudanar da harkokinsu.
Yana lawan zangina. A gaskiya ita wannan doka mu kamar za ta iya ba mu matsala, saboda tsakanin Nijar da Najeriya mu abin da muka ɗauka abu ɗaya ne. Dole dangantaka daban-daban ta haɗa mu duk. Akwai aure-aure, akwai kasuwanci, akwai mu'amalloli. Kenan mu in aka yi wannan abu to a gaskiya mu ba mu ji daɗi ba, kuma da abin da gwamnati ta zo ta tsara za a yi shi domin Allah da za mu ba da haɗin kai 100% don mu samu fahimtar juna tsakanin mu da mutane. Yanzu gaskiya da muke zaune ba mu san makoma tunda dai ita gwamnati ga yanda take, kuma wannan takardu ba mu yi sauri dai ba zo gaɓayen su baki na haka dai za a tsaida wani lokaci yadda har za mu zama mallake sun hali yayi. Mu dai muna fatan dai a tausaya mana saboda duka dai da mu da Nijar da Najeriya mun zama abu ɗaya ne.
Dokar dai za ta fi shafar ‘yan Najeriya duba da irin dangantaka ta shekaru aru-aru da ke tsakanin kasashen biyu. To sai dai ‘yan Najeriya da ke zaune a Nijar na ganin akwai buƙatar tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma hukumar mulkin sojan ƙasar Nijar domin sanin makomar ‘yan kasashen da ke rayuwa a Nijar.
Ni ne Malam Abba, muna fargaba saboda mu san me za a aza a dokar ba, kuma tsakanin mu da Nijar da Najeriya auratayya da alaƙoƙi kala-kala ta haɗa mu da su, ya kamata a ce a tsakanin mu akwai tausayawa, saboda in ba a tausaya juna ba abin ba zai mana daɗi. Ya kamata shugabanni su tattauna tsakanin na Najeriya da na Nijar don a tausayawa talakawa. Duk gaba ɗayanmu uwa ɗaya uba ɗaya muke, mun haɗe ba tun yanzu ba. Ya kamata duk abin da za a yi dai a tausaya mana gaba ɗaya.
Barazanar kutse a yunkurin tada hargitsi da gwamnatin Nijar ke zargin wasu ‘yan ƙasashen ƙetare da hannu shine mafarin ɓullo da wannan doka, abinda wasu ‘yan Najeriya ke ganin abu ne mai kyau ɗaukar irin wannan matakin domin tsare ƙasa.
Sabuwar doka da jamhuriyar Nijar ta samar akan hanya gani da shige da fice, saboda ni a fahimta ta abu ne da yana da alaƙa da tsaro, shi kuma wajibi ne kowanne mai gida ya bi duk hanyar da ya kamata ya bi ya tsare gidansa don kaucewa abin da zai faru. Mu mutane ne masu bin doka da oda, duk abin da hukuma ta ce ga yadda take so za mu bi wannan tsarin.
Masana dai na ganin wannan dokar ta ƙara fayyace abin da ficewar Nijar daga ECOWAS ke nufi, don haka a cewar su wannan dokar ba za ta shafi kai kawon jama'ar ƙasashen ECOWAS ba da dukiyoyinsu, tunda a baya ƙasashen IAS a wata sanarwar da suka fitar sun tabbatar da cewa ficewar su daga ECOWAS ko Sidiyawo ba za ta shafi zirga-zirgar mutanen ƙasashen ECOWAS ba a cikin ƙasashensu. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.